haka yake sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mai sauraro farka bude wannan la'asariya da fatar ana cikin koshin lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na ranar yau Lahadi 9 ga watan Agusta na shekarar 2020. Tabar mu fara da muhimman kanin labarai.
Aisha, Amurka na ci gaba da zama wadda ta kowace kasa yawan masu dauke da cutar corona. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya dau mataki don tsawaita wa'adin tallafi ga miliyoyin Amurkawa waɗanda suka rasa ayyukansu saboda annobar corona. Sannan shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron zai karɓi bakuncin taron masu bayar da gudummawa na ƙasa da ƙasa ta yanar gizo don tallafa wa kasar Lebanon wadda wata babbar fashewa ta yi wa illa.
Kanan labaran kenan aka saurara. Bayan an ji halin da duniyar ta wuni, za a ji cewa a karin farko tun bayan bullar annobar COVID-19 hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ta gudanar da zaɓe a jihar Nasarawa. Ko yaya zaben ya kasance?
Zaɓe na tafiya inda ya kamata. Na wanke hannu kafin na sa hannu a cikin guri'a, kuma an ɗauki abin gwadawa, an sa min a fuska kafin na dangwala.
A ƙasar Ghana kuma dan takarar shugaban kasa ya ce baya kin tsarin karatun sakandare kyauta a kasar.
Ilimin manyan makarantun sakandare kyauta ya zo kuma ya zauna.
Illa yadda ake gudanar da shi. Sannan muna da rahoto na musamman game da yadda farashin kayayyakin abinci ke hauhawa a Najeriya. A yau ranar Lahadi kamar kullum muna dauke da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahiru Mishani ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a sake gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka na ci gaba da zama wadda ta kowace kasa yawan masu dauke da cutar corona. Akwai masu dauke da cutar a kasar yanzu sama da miliyan 5 bisa ga matattarar bayanan jaridar New York Times. Kasar Brazil na biye da Amurka da sama da miliyan 3, sai India mai sama da miliyan 2. Jiya Asabar kasar Brazil ta zama ta biyu a duniya bayan da adadin mutanen ta da suka mutu sanadiyar cutar ya zarce 100,000. Bayan Amurka wadda ke ta daya da yawan mace-mace sama da 162. Shugaban Brazil Jair Bolsonaro a makon jiya ya ce ya ci karfin cutar ta corona duk kuwa da yawan mace-mace. Shi ma kansa shugaba Bolsonaro warkewa yayi daga cutar ta corona a watan jiya, kuma ya ce ya yi duk abin da ke yiwuwa don ceton rayuka. A cewar kwararru, saboda rashin ingantaccen tsarin gwaji, yawan masu dauke da cutar a Brazil na iya maninka wannan adadin har sau 6. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya dau mataki don tsawaita wa'adin tallafi ga miliyoyin Amurkawa waɗanda suka rasa ayyukansu saboda annobar corona. Sannan ya jinkirta biyan haraji ga wani rukuni bayan da wata tattaunawa da majalisar dokoki ta tarayya kan tsarin bayar da tallafi ta cije. Yayin da yawan masu dauke da cutar corona a Amurka suka kusa miliyan 5, sannan waɗanda suka mutu kuma 162 zuwa jiya Asabar, Trump ya bayar da umarnin a ƙara biyan dala 400 duk sati ga marasa ayyukan yi, wanda da sulusi guda ya gaza yadda ake biyansu a baya 600, wanda wa'adinsa ya ƙare. Dama majalisar dokokin tarayya ta bayar da wa'adin wannan biyan zuwa ranar 1 ga wannan wata na Agusta ne, kuma tattaunawar tsawaita wa'adin ta cije jiya Juma'a, inda 'yan Democrat da fadar shugaban Amurka ta White House ke da wagegen bambancin ra'ayi kan batun. Dama majalisar dokokin tarayya ta bayar da wa'adin wannan biyan zuwa ranar 1 ga wannan wata na Agusta ne, kuma tattaunawar tsawaita wa'adin ta cije jiya Juma'a, inda 'yan Democrat da fadar shugaban Amurka ta White House ke da wagegen bambancin ra'ayi kan batun. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai karɓi bakuncin taron masu bayar da gudummawa na ƙasa da ƙasa ta yanar gizo da goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya a yau ɗinnan Lahadi, saboda tara ma kasar Lebanon kuɗi biyo bayan babbar fashewar nan ta daura da tashar jirgin ruwan Beirut a makon jiya wadda ta halaka mutane 158 ta kuma raunata 6,000. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi ta kafar Twitter jiya Juma'a cewa zai hallara, bayan da ya tattauna da Macron da kuma takwaran aikinsa na Lebanon Michel Aoun, yana mai ƙarawa da cewa ya kamata kowa ya taimaka. zamu yi wani babban taro ta waya ranar Lahadi da shugaba Macron, shugabannin Lebanon da kuma shugabannin sauran kasashen duniya. A halin da ake ciki kuma jami'an tsaron kasar ta Lebanon sun yi ta jefa barkonan tsohuwa jiya Asabar kan dubban masu zanga-zanga waɗanda suka taru a babban dandalin Beirut da nuna bacin ransu kan yadda gwamnati ke tunkarar fashewar wadda ta yi kaca-kaca da sashi mai yawa a birnin.
Yanzu bari mu leƙa taskar rahotanninmu kafin Ibrahim ya karanto mana wasu labaran. A yayin da ake ci gaba da fama da annobar coronavirus, hukumar zaɓe mai zaman kanta na Najeriya wato INEC ta gudanar da zaɓen wanda ta ɗauka a matsayin zakaran gwajin zaɓuka masu zuwa a wannan lokaci na annobar coronavirus. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Zainab Babaji na da cikakken rahoton.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta gudanar da zaɓen ɗan majalisa mai wakiltar Nasarawa ta tsakiya a majalisar dokokin jihar Nasarawa. Zaɓen shine karo na farko da hukumar zaɓen ta gudanar bayan bullar cutar coronavirus a duniya. Hukumar zaɓen ta ce ta ɗauki wannan zaɓe da muhimmanci wanda ta ayyana shi da zama zakaran gwajin dafi na zaɓuɓɓukan gwamnoni a jihohin Edo da Ondo ta yadda za ta tsara yadda zaɓen zai gudana bisa tsarin matakan kariya kan cutar. Na zazzaga wasu rumfunan zaɓen ga abin da wasu jama'a ke cewa.
Sunana Honorable Usman Bala Ahmad. Wannan zaɓe ya zo da wasu abubuwa da dama na wannan COVID-19 da ake ciki, zaɓe yana tafiya da kyau kuma akwai social distance a ciki, kowa da kake gani a nan yana da mask.
Sunana Abubakar Suleiman Marafa. Zaɓe yana gudana wani wurin yana yi wani wurin kuma baya yi.
Me baya yi?
Kamera da suka zo da shi wanda yake daukan hoto.
Baka samu kai zaɓen ba dai kenan?
Eh to yanzu ban samu nayi ba amma kuma zan tsaya yin zaɓe.
Hawa Abubakar, zaɓe na tafiya inda ya kamata. Na wanke hannu kafin na sa hannu a cikin guri'a kuma an dauki abun gwadawa an sa a fiska kafin na dangwala wannan siyasa.
Jami'in hukumar INEC da na tarar a wata rumfar zaɓe ya ce sun samu matsala da wata na'ura amma sun shawo kanta.
Abdullahi Lawal Kurgui. To alhamdulillah shi ne ya kyau don karfe 7 na safe muna na anan. To matsalar mu da shi ne TAPS wani abun muna yin amfani da mashin guda biyu ne Kadrija da kuma TAPS ne shi ke ba mu dan ciwon kai kaɗan.
Na kuma garzaya fadan mai martaba sarkin Nasarawa Alhaji Ibrahim Usman Jibril wanda ya bayyana fatan irin shugabanci da duk wanda ya samu nasara ya kamata yayi.
Duk wanda muka zabe shi ya wakilce mu a yanzu alƙiblar da muke dubawa shine alƙiblar ci gaban al'umma. A lokaci ya wuce a kwashi kuɗi a sayo wa mutane babura daga ƙauyuka su guje wa gonakinsu su shigo birane. To yanzu tunda sabuwar gwamnatin nan da ta shekara biyar alƙiblar ta ita ce a koma gona mu ciwar da kanmu. To wannan ya sa waɗansu daga cikin 'yan siyasa sun fara canja nasu alƙiblar. Maimakon a sayo babur a shigo gari ana ta hauragiya ana sayo musu famfuna na ban ruwa inda ake noman rani. Akan sayo musu garman shanu.
Sanata Abubakar Sodangi wani jigo ne a jihar Nasarawa ya yi tsokaci kan zaɓen.
Zai je ne ya yi dokoki ta ƙasa in aka kawo kasafin kuɗin nan me za a kaso ma Nasarawa mazaɓensa hanyoyi ilimi kiwon lafiya tsaro. Shi kanshi da abin da yake samu dan alawa me zai yi ya ga ya taimaka wa mutane talakoki da suka zabe shi.
Shugaban karamar hukumar Nasarawa Muhammad Sani yace tun farko sun sanya kwararan matakan tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da bin matakan kariyar cutar COVID-19.
Muna da jami'an tsaro wato Nigerian Police kaman guda 500 dan a tabbatar da cewa an dauki mataki wajen tsaro.
Tsohon dan majalisar Marigayi Suleiman Adamu shine mutum na farko da ya mutu da cutar coronavirus a jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim dauke da ƙarin labaran duniya.
Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani yau dinnan Lahadi ya yi shelar sakin rukuni na ƙarshe na fursunonin Taliban 400 wanda ya zama sharar fage ga tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin ƙasar da 'yan tawayen Taliban bisa ga jagorancin Amurka. Wannan shawarar da Ghani ya yanke ta biyo bayan babbar haduwar majalisar jama'a wacce aka fi sani da Loye Jirga wadda ta shawarce shi ya saki fursunonin a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Amurka da Taliban da zummar kawo ƙarshen mummunan yakin da aka shafi shekaru wajen 20 ana yi a kasar ta Afghanistan yarjejeniyar ta ran 29 ga watan Fabrairu ta tanaji sakin fursunonin Taliban 2000 a madadin sakin jami'an tsaron Afghanistan 1000 waɗanda Taliban ta yi garkuwa da su mutane a kalla 9 ne suka mutu baya ga kusan 20 da suka samu raunuka jiya Asabar a wani harin bom a wata mashigar sansanin sojin Somalia a Mogadishu babban birnin kasar a cewar wasu ganau da kuma jami'an tsaro wasu jami'an gwamnati da muryar Amurka ta tuntuba sun tabbatar cewa 8 daga cikin waɗanda aka kashe din sojojin gwamnati ne sai kuma wasu ƴan uwa da iyalan sojoji waɗanda ke sansanin a lokacin da su ma abin ya rutsa da su wani jami'in dan sanda mai suna Adan Muhammad wanda ke ɗaya daga cikin waɗanda suka fara kai ɗauki ya gaya muryar Amurka cewa wani dan kunar bakin wake cikin wata mota ne shaƙi da bamabamai ya dumfari mashigar gaba ta sansanin sojin a Guje amma dogarawan tsaro suka bude mar wuta don tsaye da shi gabanin tayar da bom din a ƙarshe yau Lahadi ɗan ƙasar Belarus ke zaben shugaban ƙasa inda ƴar takarar bangaren adawa Svetlana Tikhanovskaya take kalubalantar shugaba mai mulkin murdiya Alexander Lukashenko wanda ya wa'adi biyar Tikhanovskaya ƴar shekaru 37 ta shiga takarar bayan kama mijinta da aka yi a watan Mayu wanda dan adawa ne kan yi rubuce-rubuce ta kafar internet kuma mai sha'awar takarar shugaban ƙasa mai suna Tikhanovskaya tare da alƙawarin sakin fursunonin siyasa da kuma gudanar da sabon zaɓe an tuhumi Tikhanovskaya dan shekaru 41 da harar wani jami'in dan sanda da kuma shirya wata babbar zanga-zanga ya musanta zarge-zargen ko da yake Tikhanovskaya mai koyar da harsunan ingilishi da kuma jamusanci ba ta da gogewar siyasa nan da nan ta fice ta zama wata tauraruwar siyasar kasar kuma mai kalubalantar Lukashenko inda dubun dubatan ƴan kasar ta Belarus ke goyon bayan ta to amma jami'an zaben sun yi ma Tikhanovskaya rijista ne dan suna ganin ba za ta yi galba ba a yayin da suka kiyin rijista ma wasu ƴan takarar shugaban kasa biyu wato da Valery Sepkalo wani tsohon jami'in diplomasiya da kuma Victor Babari wani tsohon ma'aikacin banki wanda yanzu haka ke fursuna
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla sai fara mu mai da hankali akan taskar rahotanninmu dan takarar jam'iyyar NDC kuma tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya ce ko da yayi nasara a zaben kasar mai zuwa ba zai dakatar da shirin ilimin sakandare kyauta ba daga babban birnin kasar Ghana Accra wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ridwan Abbas na dauke da sauran bayani
Mr. Mahamba ya faɗi haka ne a lokacin da ya kaiwa babban sarkin Dagbon yana Abubakar ziyaran bangirma
Free senior high school education has come to stay
ilimin manyan makarantar sakandare kyauta ya zo kuma ya zauna wani ya gaya muku cewa ni John Dramani Mahama dan DA Mahama zan shafi karatun manyan makarantar sakandare kyauta ku gaya ma me shin shi babban makaryaci ne abinda nake ki shi ne yadda ake zantar da tsarin ta hanyar da ba ta da kyau wadda kuma take jawo wa iyaye malaman yaran makaranta da dalibai damuwa abinda nake nuni shi ne zamu iya zantar da tsarin da kyau inda wannan gwamnatin ta yi amfani da tsari na ci gaba da sabbin makarantu 200 na manyan makarantar sakandare da ba mu samu kanmu cikin mawuyacin hali da muka tsunduma a tsarin karatun sakandaren kyauta ba John Mahama ya kara da cewa ya ziyarci tsohuwar mazaɓarsa da kuma Bamboy inda ya ga irin waɗannan makarantu da ya gina a Bamboi da dubannin dalibai na amfani da su.
I registered, I visited my former constituency. I went to Bamboi.
Aranan, da na register masu zabi, na je cikin Bamboi munga dayan waɗannan nasabbin makarantu a Bamboi. Yo wannan makaranta na aiki, yara na karatun su na secondary a ciki. Inda ba mu gina makarantar nan a wurin ba, da dubannin dalibai da ke karatu a ciki da sai dai su tafi makarantun sakandaren Bole ko Wanci ko kuma Kintampo, domin su ne makarantun sakandare da ke yankin mafi kusa da su. Da kuwa sun tafi sun ƙara girman yara ko yawan yara da ke makarantar da dama ta cika ta tumbata. Domin haka inda wannan gwamnati ta ci gaba da gina sabbin makarantun biyu da muke ginawa, da ba hali da muke ciki ke gaba. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas. A daidai lokacin da gwamnatin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yake kokarin farfado da harkar noma domin kasar ta iya ciyar da kanta, farashin kayan abinci da manoman cikin gida ke nomawa na tashin gorin zabi. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Sani Sha'ibu Malumfashi, ya hada mana rahoto na musamman a game da wannan lamarin.
Dogaro da kai shine babban matakin bunƙasa tattalin arzikin kowace ƙasa. Da wannan azuci, shugaba Muhammadu Buhari ya bullo da shirin a koma gona, ya haramta shigo da shinkafa daga ƙasashen waje. Da nufin manoma da al'ummar ƙasa su amfana da wannan shiri mai dogaro da kanmu. Al'amarin ya fara yin tasiri, sai dai kuma kash, lamarin ya ci karo da halayyar mata 'yan Najeriya. Yanzu shin shinkafa bai da kai, duk sanda kaje sai kaji an ce maka ta kare yin sama. Shin me ke dalili? Abdullahi Rogo na kamfanin sarrafa shinkafa ta ASM Rice yayi mana karin bayani.
Yanzu dai anan kusa-kusan nan, in kaje kana neman shinkafar ma ba ma za ka samu mai kyau din ba. In kana son mai kyau sai kaje nesa daga inda kake, misali kamar daga Kaduna zuwa Sokoto, zuwa Maiduguri, zuwa Yobe. To transport da za a kashe daga Gashuwa zuwa nan shike haifar da kudin da take kuma duk da haka wanda zai sai guda daya 19,000, wanda zai saya kuma idan sai rana ne muna sayar mishi 18,500, duk daga cewa daga Yobe muke samuwa.
To ko kun samu mishira lokacin da aka hana gazirgan manya-manyan motoci jiha zuwa jiha?
Kana tafiya a boye zaka tafi, a boye zaka dawo. Wannan yayi sai sa da dan abubuwan da zaka kashe akan hanya na ma'aikata, masu motar masu ma kansu sun ninka kudi wajen daukowa.
Dattijo ina mafita ga
mafitar da shine gaba ɗaya dai mu koma ga Allah mu yi gyare-gyaren halayen mu. Shinkafar akwai ta gaske, an baboye ne ana jiran da yayi tafi haka sannan a fito da ita. Tsakanin da Allah akwai shinkafa, za su fitar mu da mai kyan ba, mai kyan suna jiran ta dan hau.
To babu wani irin taimako da za ku nemi ba wajen gwamnati?
Ni ina roƙon gwamnati ta sa ido akan control din na price akan abinci don talaka ya ji sauki. Yanzu babu.
Na so yake sa ku
gwamnati suke sawa dama, yanzu ba a sa ba. Gaskiya shi sa kowa yake cin karen shi babu baka.
Yanzu da kana nufin ku ku sayo shinkafa ku ku sarrafa ku ko me su suke baku farashin da za ku sayar?
Da ba.
Eh,
kware da gaske.
Shekaru nan
ai ban manta ba, zan iya tuna 19 kaza ba, amma dai zamanin wancan shugaban kasar nan Yakubu Gawan.
Eh.
Ni dan kasuwa ne a jihar Kaduna nan a Central Market. Muna da masu zagayo mu. Su zo su tambaye ka nawa ne kaza. In ka faɗa abin suka ji ya haura, wannan dalilin zai sa su kama ka.
To a halin yanzu dai ana saida shinkafa kilo 50 akan 21,000 zuwa 22,000, wannan kuma ya danganci ga kenta. Al'amarin ma har ya kai ga taliya wacce ake sarrafa ta a nan gida Najeriya. To komi ma'auna Tiya da Mudu za su ce game da wannan al'amari.
Sunana Maman Juli. Ka gani in muka je kasuwa, yanda mun sai shin zamu yi lissafi nawa ne ya kama a mudun da muke sayar, sai mu sayar da shi a farashi. So yanzu nan gaskiya kayan yana kara farashi ne. Kamar masara yanzu muna sayi shi 16,500, buhun shi. Shinkafa muna sayi 48,000, 49,000. Kamar na tuwo ma har 50,000 muke sayar buhu ɗaya.
To amma wata biyu ko uku baya nawa kuke sayin shi?
Muna sayan shinkafan 242,041.
Amma kun sai 32
lokacin da mun sayar 32 lokacin ina ji watan azumi yana 35, 32, 34 to amma yanzu gaskiya shinkafa inda mai kyau ne za a saya sai an saye shi 49,50,000 na to na dafawa 47,48
me yake kawo wai canjin farashin shi
gaskiya mu yan kasuwa tunda ba daji muke fita ba ba za mu san menene yana kawo matsalan karawan kaya ba kudi wani shekara kamar lasse kaya bai kara kudi ba wake an fadi sosai wake 200 har yanzu ya kare gaskiya mai su sayan wake sun yi asara sosai manoma su ma ba su samu amfani a cikin noma ba shin shekara nan kuma kayan ya kara kudi sosai manoma su dan samu nasu a ciki
kasamomi da sun zo sai suna zuwa saye kamar da
suna zuwa saye amma muna samu challenges dani customer sun zo za su ga muni muka kara kudi
ba kwa yi zuwa kamar ku je ku daga hannun manoma ku saye shi ko zai muku sauki
ai ba yanda kai dan kasuwa ka ce sai ka je ka nemi manoma wanda yayi noma tuna ka saya wurin shi ba ka so shi ba kenan ba za ka iya samu ba zai ishe ka ba dole sai ka je wurin dan kasuwa dan wanka da suna kawo daga daji ka saya
to kuma ga na gidan kuma ya zo ya gagale mutane har ya finar da na kudin ma wanda ake kawo daga waje
to problem in rashin kawo daga wajen dole shinkafa ya kara kudi ko na wajen yanzu inda wanda an samu an shiga da shi 26,400 kuma buhu din namu da 30 ne a ciki amma namun da muna saya 48,000 ko 50,000 mu da 70 ne amma ya cika zai kai 72 ko da uku to kuma an ce manoma su koma gona wani bai da karfin da zai samu takin din nan yayi noma ya wadata wanda zai ci ma in ya kai cin kokorin shi in ya samu rabin buhu ya sa ba zai ma ishe shi wanda zai ci ba to ya ake so a noma ya wadata an gwamnati ya ce a koma gona su yi tamako in ma an yi tamakon aka ba wayanda an ce ku kai ma a wayanda suna karkashin ku ba su kai ba abinda yana kishin mu Najeriya kenan kuma kai maka ga yanda daji mutum baya ya shiga ba kwanciyar hankali ba zama lafiya mana ko wayana jin tsoron shigan daji addu'a zamu yi Allah ya kawo mana saukin komai sai yanzu mun shiga Ogun to kaga sabon shinkafa namu nan kaman Kaduna ina ne kaga sabon shinkafa zai fara shiga kaga sabon shinkafan da aka ce ya shigo yanzu Sokoto Kebbi amma anihin namu na Kaduna bai shigo ba in Allah ya yarda zai rage amma gaskiya bana kam abinci ya tsada
to ya corona ya dan shafi harkan kasuwancin ku
gaskiya ya shafa
shin ko a nawa ne kananan yan kasuwa da kambai manoma har zuwa gonakin su su sayo buhun shinkafa mai bawo Abdulaziz matashi ne dake aiki wajen casar shinkafa ya kara mana bayani
wasu sukan ce sukan samu ta 14,300 amma da kamar wata 8 baya ka suka wuce akan samu ta 10,500 jimbu irin na masara din nan 14 amma yanzu ta kan kai har 15 ma saboda yanayin boyewan abubuwan da suka yi
kenan da wannan bayani canza halayyar mu ta san kai ya zama wajibi tsare gaskiya dole gwamnati kuma ta maida hankali ga dawo da hukumar nan ta kayyade farashi ta yadda al'umman kasa za su amfana sani Shaibu Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida sani Shaibu Malumfashi ana sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodiyoshi ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Ta yanzu ga Madina Dahiru Mishanu da shirin mu na gaba.
Kuma sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ni. Madina Dahiru Mishanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo duba da yadda cutar COVID-19 ta mamaye duniya ta kuma hana a gudanar da ayyuka kamar yadda aka saba a cikin makon da ya gabata mun tattauna da wani matashi mai gudanar da kasuwancin sa ta kafar internet wanda ke sayar da yadudduka da kuma yi wa mutane dinki amma fa a internet Ya bayyana mana yadda yake gudanar da ayyukan nasa duk da cewa wannan fannin nasa yana buƙatar mu'amala saboda ganin ya dukka da kuma auna mutane amma a yau zai yi mana bayani kan babban darasin da cutar COVID-19 ta koya masa.
Babban tabbacin da wannan yanayi na corona ya koya min suna da yawa. Amma babban tabbacin da kuma shine amfanin kafafen sada zumunta ko internet saboda ba dai internet ba so ba su yi da talla su yi karanci ba a wannan yanayi na kullum. So saboda internet abubuwa su sauki ko ga kake so ko kana a gida za ka iya samu da kawo maka bilwanci ba damuwa ba. To kafafen sada zumunta sun taimaka ainihin wurin ganin abubuwa sun zama da sauki a cikin wannan yanayi na kulli.
Yanda na samu kaina lokacin da aka rufe wurare da zagazaga gaskiya ne yini mara dadi. Duk wani kire a garin da nake ba a yi wancan kullun nan duka ba duka ba. An dan yi wani rabe-raben kullun ne. Amma wani lokaci ne na lokaci aka samu shiga mu kulle lokaci kaza mu bude a lokaci kaza. Sai kuma lokacin da aka ba mu musamman lokacin da muka samu kamar lokacin sallah ne kuma kakin mu muna sai da yarinta ne da dinki. Sau lokacin talla sai aka babu ata kayan dinki dewa. So lokacin da muke cikin kulli babu lokacin da shine zamu samu mu yi aiki sosai din kula sosai da dai kenan. Na biyu zirga-zirga ko da COVID-19 ta zo lokacin kakin mu sun kare saboda akwai wani abu da sana'a ta tabbabi take so shine mutane su kullun suna so su ga sabon abu. Sau yana da kyau in kan sai da an jira kan sun tafi sannan kawo sababbi. So kan sun tafi muna kokarin zamu kawo sababbi mu sa oda ko mutum zo da su kawai sai aka shiga wannan kullun. So ba mara kayan ƙasa ga kuma shi lokacin an yi dai lokacin sallah kuma shi ana zagadaga so akwai damuwa sosai gaskiya. Sannan lokacin da aka ba mu shiga mu kulli a lokacin baya isan mu samu dama mu yi ayyuka da kamata mu yi wa mutane. So dole muka samu muka amfani da wasu hanyoyi da za mu gamsar da mutane.
To Mallam Abubakar ka fuskanci wasu kalubale kuwa?
Kalubalen da na fuskanta kafin COVID-19 lokacin da ina sabon fara business din a kafafen sada zumunta. Ga mutane su kafa mutane su yarda da kai, su amince da kai, su fara sayen kayan ka online gaskiya da ka ɗan lokaci kafin wannan abu. Wani lokacin COVID-19 ta zo wani sabon kalubale ne saboda ka ci mutum ya auna kanshi a kan shi tuwa maka ba kowa zai auna kanshi da kanshi ba. Wani mutum zai samu tashi ta auna shi ba daidai ba ta tuwa maka sai saboda ita ba ta iya ba ita ba maɗinkiya ba ce tura mishi. Kayan bisa mishi ba ko su matse mishi ko su mishi yawa na ɗaya kenan. Na biyu akwai kalubale mutanen mu wasu sun jahilci ko ba su fahimci yadda wannan cuta yake ba ko kuma su ba su ma yadda ba. Za ka ce mutum ya shigo mutum za ka ce mutum ya bi ka'idojin da kamata ya bi ku yi ma'amala da shi sai ya ce shi ba zai yadda ba zai ba. Misali zan baki akwai wanda ya zo ana ya ce sai ya shigo ya wani ce a ya wanke hannun shi sannan ya sa face mask takunkumi sannan ya shigo. Yadda shi ba zai haka nan ba in ji ba zama ya shigo da saba ba mai Allah da muka saba to gaskiya shi sai dai ya fasa yanka na a jini kuma gaskiya ba zan yadda ka shigo ba ba tare ka ba aiki hukuma ba saboda gurin kar ka liƙa mun ko ni in liƙa maka. Yadda shi ba zai dira nan ba shi bai dira nan mutum tun matsala kana wani wayi so haka dai mutum ya tafi muka fasa nan cikin kafin ma wannan ko ce bayan wannan akwai wanda ya zo doktor muna cikin tsananin tsoron cutar ya zo kasu mu muni ya wani jirgin sosai ya zo lokacin nan ko kudi ba na saka ba ko kudin ma ya masa nake gani ke kidan da zai alƙiya kudi da tunin samini na ce mishi ya kuma transfer da shi zai bar kashi ni ban karɓi kudin shi ba fuskiya ni tsoro ne so wallahi haka muka fasa cikin nan abun bai yi ba in ya biyu kenan. Sai inda na shawo kan kalubalen da ke fuskanta ko in jana fuskanta wani ranga muke farko kafin COVID-19 sun zama na sabbin farawa. So kawai na wani ne na gayin yin mutane shi wannan abun ba ya dora bane ya sani kuma wanda suka saya suka gwada na bayan sari da su aka dai muka ci hade ga suka da mu. Na yi kuma sun COVID-19 na ta kokarin ruwa da mutane na musu bayanin cewa lona a irin da kuma da basuwa daidai ne a bi su da hakuri da yanayin da kawo kamar su duk ba da ɗin su ne ji ba haka dai da yawa da wasu mutane haka dai sani har mafi yawa suka gane suka bin kaɗan ƙa'idojin da kamata su bi su san mai mu'amala haka abin ya kasance wasu kuma ba su gane ba.
To ma sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu da fatan kun amfana da darussan da ke cikin sa. Kamar yadda kuka sani sunana Madina Dahiru Mai Shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Sai mun sake haduwa a cikin mako mai zuwa insha Allah.
Sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. da kuma zuwa gobe da safe idan Allah ne kowa mai komai ya kai mu ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar Amurka musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Leo Sahidu da ya hada mana shirin baki daya sai injiniyan mu na yau ni Aisha Mu'azu ne ke fatan alheri ma'asalama.